بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى barkanmu da sake haduwa a cikin shiri na tsokaci tare da ni Imam Muhiddin a cikin al'ummomin mu a cikin unguwannin mu a cikin makwabtan mu babu inda babu maraya sai dai a wannan zamanin tabbas maraya na cikin wani irin hali na yunwa da rashin kulawa daga al'ummar musulmi abinda kuma mafi yawa daga cikin mutane ba ma tunawa shine shi fa maraya ba shi ya zabi da ya zama maraya ba Allah ne ya jarabce shi da hakan kuma kai ma Allah ya jarabce ka ne domin ya gani idan kana da hali zaka taimakawa marayan dake kusa da kai ko zaka bar shi ya tozarta shin kawai kai ƴaƴanka ka damu da su amma baka damu da halin da maraya ke ciki ba to wannan babban kuskure ne domin me ƴaƴan naka ba su fi karfin su ma su zama marayu ba kaga kenan idan Allah ya jarabci ƴaƴanka kamar yadda ya jarabci marayun da suke kusa da kai a yanzu babu wanda zai damu da su kuma babu wanda zai kula da su saboda kowa ya shagala da kulawa da ƴaƴansa kamar yadda kai ma kake yi a yanzu Allah subhanahu wata'ala ya girmama al'amarin marayu da kulawa da marayu da tausayawa marayu a gurare da dama a cikin Al-Qur'ani mai girma Kula da marayu na ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda bawa zai iya samun kusanci da mahaliccinsa da kuma samun yaddarsa. Kuma watsar da al'amarin marayu na iya zama dalilin da mutum zai iya asarar lada mai tarin yawa saboda kin tallafawa maraya. Ba ma iya haka ba. A iya cewa mutum ya bar wani babban rukuni na ibada wanda Allah ya yi mana umarni da shi. Kuma yayi ta maimaitawa a gurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Banda wannan kuma, rashin kula da marayu a cikin al'umman mu na iya zama dalilin lalacewar rayuwar marayu da kuma lalacewar al'umman mu ma baki daya. Misali, mun bar marayu, babu wanda ya damu da cin su, babu wanda ya damu da shan su, babu wanda ya damu da ilimin su, babu wanda ya damu da a koya musu sana'a. Muna ganin cewa ai kamar ba matsalar mu bane idan akai rashin sa'a sai kaga yaran sun kangare kuma sun dawo suna addaban al'umma da sace-sace da shaye-shaye da daba da rashin girmama mutane da duk wani munanan halaye saboda me lokacin da suke kanana lokacin da suke buƙatar taimakon ku sai kuka juya musu baya sai kuka nuna musu halin ko unkula to me yasa za su damu da ci gaban al'umman da ta juya musu baya Me yasa za su damu da su girmama mutanen da ba su amfanar da su a rayuwarsu ba kuma ba su da wani tasiri a rayuwarsu. Wannan shine sakacin da muke aikatawa. Kuma lallai ya kamata mu gyara. In dai Allah ya rufa maka asiri, kuma kana da dan abin da zaka iya tallafa rayuwar maraya da shi, ko ta fuskar ciyarwa ko karatu, kada ka yi kyashin taimakawa ko da maraya ɗaya ne. Kada mu ce sai masu kuɗi ko hamshakan masu arziki. Shin kai baka son ka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna? Baka son lada daga gurin Allah? Lallai ya kamata mu maida himma wajen kula da marayu, kuma ya kamata musulmai mu dinga haɗa kai wajen aikin alkhairi irin wannan, domin samar da ci gaba da kuma samar da al'umma na gari. Idan aka samu haɗin kai sannan aka yi tsari, sai ka ga cewa a cikin al'umma an samar da tsarin da za ta dinga kula da marayu a unguwar. A nan zan kalubalanci matasanmu, wani tsari kuka samar a unguwanninku wajen kulawa da marayu? Kun iya shirya wasan kofi, da shirya wasan dawakai, da shirya wasan motoci, amma ga aikin da za ku yi, ku samu lada, ga aikin da al'umma take da bukata, amma ba mu yi ba. Lallai ya kamata mu yi amfani da lokacinmu wajen yin abin da zai amfane mu kuma ya amfani al'ummanmu. Banda kuma marayu na unguwanninmu, akwai marayu a gidajen marayu wa'inda ba su da kowa, ba su da uba, ba su da uwa, ba su da ƙanni, ba su da yayye ko ƴan uwa. Duk da gwamnati na kulawa da su daidai gwargwado, ya kamata mu dinga ziyartar su domin sanya musu farin ciki. Hakan zai sa su ji daɗi, kuma zai sa su san cewa al'umma ba ta manta da su ba. In kuma Allah ya hore maka, za ka iya neman da a baka maraya ka tafi da shi gidanka, ka dinga kulawa da shi. Idan kai hakan, Allah kaɗai ne ya san adadin ladan da za ka samu. Allah kaɗai ne zai iya yi maka sakayya, cikakkiyar sakayya duniya da lahira. Ya 'yan uwana musulmi, kada mu watsar da al'amarin taimakon marayu. Ko yaya ne a dinga tallafa musu? Yin hakan zai rage musu radadin maraicin da suka tsinci kansu a ciki, kuma hakan zai sa mu ƙara samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. A dalilin yin wannan aiki na ibada mai tarin lada, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tallafa wa marayu. Allah ka ba mu kyakkyawar zuciyar taimaka wa marayu. Allah ka ba mu yalwa da buɗi, domin mu ma mu samu damar ribatuwa daga aikata alkhairai kamar taimakawa marayu da taimakawa makwabta. Allah ka ƙara mana tausayi da imani a zakatanmu. Allah ka ƙara mana tausayi da imani a zakatanmu. Ya 'yan uwana masu sauraro, a nan ne shirin tsokaci a wannan satin zai ɗiga aya, sai wani satin insha Allah.